الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دساك هدوا أولا يمتي ترانا الصبر يومنا شاد لا قوة رمضان هجر منزان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو لا دارين فؤود أربعين دبكوي wanda ya daidai da 28 ga watan 2 shekara ta 2026 cikin kaddarawan Allah subhanahu wataala da rahamarsa mun saki haduwa a wannan masallaci na Mus'ab bin Umair dake nan cikin garin Dan Bushiya a Kaduna New Millennium City dake jihar Kaduna tarayyar Nigeria domin ci gaba da tafsiri a cikin Al-Qur'ani mai girma wanda ajiya mun karanta aya ta 245 kuma mun karkare bayani akan ta yau kuma za mu tashi aya ce ta 246 me Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alam tara ila al mala'i min bani إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين
نعم الله سبحانه وتعالى bayan dukkan wadancan bayanai da ya mana akan abin da ya shafi ciyar da dukiya da makamantansu sai sake dawo da mu zuwa ga maganar jihadi kamar yadda muka ji mun ji jihadi na dukiya mun ji jihadi na abin da ya shafi rai da sauransu kuma Allah ta'ala ya shigar da mu cikin al'amuran ciyar da dukiya saboda mu gane muhimmancin ta wurin jihadi gashi a yau zai sake fayyace mana wasu bayanan game da wannan babban manufofin waɗannan ayoyi gaba ɗaya shine ya zamto cewa ɗaukaka kalman Allah ya zamto kalimatullahi hiya al-ulya duk inda za a je a dawo addinin musulunci ya zamto shine wanda yake sama duk abinda ba shi ba kuma ya zamto ƙasa da shi dalili akan wannan shine addinin musulunci shine addini mafi adalci kuma shine addinin da yake baiwa kowa haƙƙinsa ba tare da zalunci ba kuma Allah ta'ala yana nuna shemu abinda ya gudana an al'ummomin baya saboda mu gane cewa abinda ake samu mai din ga wasu sun yi makamancin sa sun ci nasara kaga zaka ji karfin gwiwa a cikin haka sannan kuma ga wani da suka ki su kuma suka fadi to a yau sai Allah ta'ala yake cewa alam tara ila al mala'i min bani isra'ila min ba'di musa id qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah Allah subhanahu wa ta'ala yace shin baka ga wasu manyan mutane ba daga cikin banu isra'ila bayan mutuwan annabi musa alaihi salam yayin da suka fada wa annabin su suke cewa da shi asalin ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah ai bi ma'ana ka nada mana wani sarki wanda za mu yi yaƙi tare da shi domin ɗaukaka kalman Allah qala hal aqaitum sai yake cewa da su shin ba kwa tsammanin in kutiba alaikum alqitalu alla taqatilu idan aka wajabta muku asalin wato yaki ba za ku yakin ba qalu sai suka ce wa malana alla nuqatila fi sabilillah ai mu kuwa me zai sa ba za mu yaki dan daukar kalman Allah ba wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina alhalin kuwa an fitar da mu daga gidajenmu da ƴaƴanmu dan haka me zai hana mu mu yaki to ya za mu dauki kaskanci bi ma'ana wannan sun magana a cikin babun fariya falamma kutiba alaihimul qital to ayayin da aka wajabta musu yin yaki tawallaw ai bi ma'ana sai suka juya baya illa qalilan minhum face ƴan kadan daga cikin su wannan abu da suka yi sai Allah ya kira shi da suna zalunci yace wallahu alimun bizzalimin wanda wannan dama ita ce siffan dukkan mutumin da yake da siffa ta munafurci ko tsoro a cikin addini kafin a zo yin keke da keke zaka ga yana da cika baki yana da son fadin abin da shi kanshi ya san ba zai iya aikata shi ba kuma yana daga cikin siffofin munafikai guda uku wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa alamomin gane munafiki guda uku ne idza hadatha kadhaba idan ya tashi magana ya buɗi baki sai yayi ƙarya wa idza tumina khana idan aka aminta da shi aka bashi amincin dukiya ko jagoranci ko wani abu na al'umma sai ya ha'ince su a cikin wannan jagorancin da aka bashi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma aka rikici da shi sai ya fajirci ya zamto mara jin bari mara jin hakuri mara kallon dukkan abin da Allah subhanahu wataala yake so mu'minai su kalla wannan aya da mun kalle ta Allah subhanahu wataala ya bada labarin wasu mutane ne daga cikin banu Isra'ila wanda kuma ya bada la sun zo ne bayan rasulun annabi Musa lokacin da wasu dattawa da masu fada aji daga cikin waɗannan mutane suka yi taro suka nemi annabi daga cikin su ya nada musu shugaba wanda zai jagorance su su yi yaki a ƙarƙashin tutarsa sai wannan annabi ya tambaye su cewa shin suna zaton idan Allah ya wajabta musu yaki za su tsaya su yi yakin kun san duk annabawa galibi sukan yi ma asalin mabiyansu irin wannan jarabawa domin ita jihadi ana yin ta ne don maslaha ba don janyo barnan da ya fita ba abinda ke sa ayi jihadin dama a tunkuɗe barna ne a kawo gyara to annabi sallallahu alaihi wa sallam kansa kun ya rinka tausaya ma sahabbai yana musu makamanciyar wannan tambaya na tsammanin ko yakin Uhud da za a tafi bayan ya yi hijira daga garin Makka ya iso Madina sai ya ce a kira al-ansar su ne mutanen Madina ya ce da su ga yaƙi za a tafi muna iya yin yaƙin muna kuma iya fasa yin yaƙin ta hanya ba kafirai wani adadi na dabilai a jinkirta yaƙin zuwa wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su za a fita yaƙin ne idan mutanen Madina sun gamsu a fita yaƙin amma bai tambayi mutanen Makka ko ɗaya ba menene hikimar haka na farko su mutanen Makka tested and trusted ne duk wanda ya riga ya baro ya ciyo kilomita 400 ko 600 daga garin Makka ya zo Madina wani ma kafarsa tana jini yana daure ta da tsumma ya kalli kafan ya ce ko zaki tsinke sai kin bi annabin Allah haka zai tafi to wannan sai ka tambaye shi batun abu asara kan makiyin Allah ai da yana da tsoron da ba zai fito daga Makka ba ga kasuwar shi can ga komai Suhaibur Rumi sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tattara kayansa zai hijira mushrikai suka biyo shi ya tsallaka wani kwararo kawai sai ya jita can ga su can sun biyo ya juyo yake da su kai ku fa kyale ni ya ce wallahi tallahi kun san ni wane ne ya ce duk wanda ya tsallako nan cikin ku in kun ga uwarsa ba ta haifi wani ba sai zara takobi ya ce wannan ya karye a hannuna ne ya ce dan zan dake ku da sunan Allah sai takobin nan ya karye kuma ku kun san yadda nake faɗa na ya ce kuma na biyu kafin ma ku iso ya nuna kwabenin kufai da kwari da baka a ciki ya ce wallahi duk wanda ya tsallako sai na harbe shi da wannan kuma ku kun san guda ɗayan nan ba zan nufin target da ita ba kun san ni maharbi ne sniper ne mala ya ce ba wanda zai tinkaro ni sai dai in kiban nan sun ƙare za ka iso inda nake ya ce kuma in sun ƙare wallahi zan faɗa da takobin nan har sai idan ya karye ba sauran makami a jikinsa sai suka ce da shi mu ba wannan ya sa muka biyo ka ba ya ce ta kwana gidan sauki menene suka ce alaka tara kudi a Makka kana da kudi ka kwashe suka tafi wurin annabi da wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ba da sunan annabi suka kira ba mamu wala mai kiran sunan da su suka kira ba suka kira sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce dan me zaka tafi masa ka je ka kai masa kudin yace duniya ne dama ku damuwan ku yace ku je gidana ku tona wuri kaza kudin nana a wurin ku kwasa ku bannin tafi da imani suka ko juya da sauri shi ma ya juya da doke sai ya tafi yanzu sabon ban mamaki yanzu kai kana gan kace wallahi kudin na wuri kaza za su koma in kai ne ko in ma ni ne mai magana sai mu je ka nuna mana sai ka dawo ko ba haka bane eh ko sai ka buga waya mu ji wani na can ya karba sannan sai mu tafi to amma sun san ƙarya ne sahabi ya musu ƙarya wallahi sahabi ko zaka kashe shi ba zai ma ƙarya ba in kaga sahabi yayi wani abu akan tirsasa wanda kai tintini ma ka mutu kawai ka tirsasa maka irin sa Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu lokacin da ake azabtar da shi da shi da mahaifinsa Yasir da mahaifiyarsa Sumayya sakafarai sun matsa mai akan sai fatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan za su kyale shi azaban da aka rinka yi ma Ammar azaba ce mai tsanani wanda yau musulmi aka gwada mishi rabinta zai wahala ya zauna a musuluncin kila ma rudda mutum zai kwarai da gaske to saboda malam Ammar bin Yasir fa sai da aka rinka sa fuskan shi a cikin tafasasshen ruwan zafi a danna sai ya suma sai a cire sai da aka aika makwabtan garin Makka aka yi odan azzaliman da suka iya tirsasa mutum yanda kar ya mutu kawai a canza mai ra'ayi saboda wahala ba kashe shi ake sanyi ba sai su rinka tsaga jikin Ammar da kaman aska haka koreza sai su yayyafa mai yaji barkono a ciwo kai wata rana bayan an yi hijira sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ce masahabbai kowa ya zo ya tuna mana da abin da kafirai suka yi mishi wanda ba zai manta ba wannan ya ce ba na manta inda aka kashe min mahaifi wannan ya ce ba na manta inda aka kwace min dukiya daga nan na zama talaka da aka zo kan Ammar bin Yasir shi ya kasa magana sai kawai ya juya ma sayyidina Umar bayan shi ya buɗe mayafin da take da ke bayan shi ya kaga sayyidina Umar ya ja da baya ya fashe da kuka ce Ammar wannan fa wannan fa sai ce to ni abinda ba zan taɓa mantawa ba shine ranar da aka ɗora ni akan ƙarfe mai zafi yanda ka san tsire kitsan jikina shi ya kashe wutan da aka ɗora ni akan ta aka ce min sayyidina Umar me ka gani a bayan shi yace rami ne wanda faɗin tafin hannuna zai iya zama a cikin ramin da ke bayan Ammar yace wuta ne wannan saboda ne imani wani ma an mare shi ya ce ya bar addini shi ba zai ƙara wa'azin ba to an ka bari wa kai ma kanka ya ce an matsa mishi ma sai ya ridda to na rija hannama a shadda harra ka je can dama ba ka da amfani wurin Allah ne mu yanzu a yawan musulmi ko wani ma bai ƙara musulunta ba zai cutar da mu ne balle kai ka fita ba wani matsala matan mu hurhudu haka za mu ta haihuwa ‘ya’yan arziki su mai gurbinka saboda haka ba wani mai taimakon addini addini ke taimakon mutum duk wanda ya ga yana addini yana ba da gudunmuwa addini kar ya ɗauka wai shi wata tsiya ne wanda wai shi yanzu ya zama wani abu in ba shi ma addini ba zai ci gaba ko shi ne kaza kai ba kowa ba ne kai ba kowa ba ne kuma wallahi ko daina kai sau fa yati Allahu bi qaumi sai Allah zo da wasu mutanen sun yi sayyidina Umar radiyallahu anhu yana zaune ya ji zuciyarsa na faɗa masa cewa kujerar nan da kake zaune fa annabin Allah ne ya zauna kanta ya jagoranci al'umma bayan shi sayyidina Abubakar yanzu kuma duk duniya kai take saurare kai ne gaba da sayyidina Umar ji zuciyarsa ta faɗa masa wannan sai ya tara mutane ya ce jama'a a zo masallaci idan sayyidina Umar ya kira dole kai tunanin al'amari ne babba ya faru amirul mu'minin guda sai kowa ya taho masallaci ana zama ya ce nahnu qaumun azilla ya ku jama'a bayani muke da shi bayanin mu kuma shine mu dinnan da wasu mutane ne kaskantattu fa'azzanallahu bi hadha ad-din sai Allah ya daukaka darajar mu da ambaton mu ta hanyar wannan addini wannan sahabi ne sirikin annabin Allah sahabi ne dake magana ayan qur'ani ta saukata maimaita maganarsa balle kai ustazin karshen zamani kana jin kuku ne kaza sai ma ku daina to ka daina mana ka gani kai ka taba ganin wani mutum daya wanda rashin shi addini ya tsaya wallahi babu shi na nan tsaye da Allah babu shi inda da wanda rashin shi addini zai tsaya to da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faru sai na abu kare miƙe yace yace man kana ya abudu muhammad fa inna muhammadan almat duk wanda ya san ba dan Allah yake addinin nan ba annabin Allah yake bi to ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu daga yau wa man kana ya abudullah duk wanda ya san Allah yake bauta ma da gaske fa inna allaha hayyul la yamut to Allah raye ne wanda mutuwa ba ta riskan shi sai yasa sayyidina umar da ya fahimci wannan yace ma jama'a mu mutane ne kaskantattu wanda Allah ya dauka samu da sanadiyan wannan addinin yace wa mahmar ta gaina al'izzata li ghairi hadha ad-din azallana Allah kuma muna shaida muku duniya ku sani duk inda muka tashi neman wani daukaka ba da wannan addinin ba to daga wannan ranan Allah zai kaskantar da mu inji sayyidina umar to ballantana kai ba za ka zo ka ga kaman kai kai ne komai kai dole sai da kai wani abu haka rinka fushi na addini ka ce ba za ka yi ba ai kanka kake cutarwa Allah ta'ala ya taimake mai dakatar da mu to Allah ta'ala da ya faɗi wannan sai ya zama na cewa asalin wato masu faɗa aji daga cikin waɗannan mutane na bani isra'ila suka nemi annabi daga cikinsu ya naɗa musu wato shugaba wanda zai jagorance su su yi yaƙi a ƙarƙashin tutarsa sai wannan annabi ya tambaye su shin suna zaton idan Allah ya wajabta musu yaƙi za su tsaya su yi yaƙin sai suka amsa musu da cewa babu abin da zai hana su yin yaƙi don Allah musamman ma bayan maƙiyansu sun kore su daga gidajensu sun raba su da 'ya'yansu bayan sun kama su sun mayar da su bayi to bayan Allah ta'ala ya ga haka sai wajabta musu yaƙin da Allah ya wajabta yaƙi a gare su sai ga shi kuwa daga cikinsu wasu suna noƙewa kaga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma haka aka zo ya ayyuha alladhina amanu ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya wama al-hayati ad-dunya fil akhirati illa qalil ko illa mata'a wa nurun ko Allah subhanahu wa ta'ala ya kira ga mu'mini akan kan su noke idan Allah ya ce a fito ku fito ko infiru khifafan wa thiqala ku fito ba ku da nauyi ku fito kuna da nauyi me ake nufi ku fito ba ku da nauyi ku fito kuna samari yan kazar-kazar wanda ke taba buhun masara ya sama da biyu haka nan ku fito ko da shekarun sun nusa aljanna za a Abdullahi ibn Ummu Maktum sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke kiran ma'anar sallallahu alaihi wasallam sallah kiran sallah na biyu sanadiyan sa Allah ya saukar da suratu abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wannan sahabi lokacin qadisiyyan can da muka faɗa na Sa'd bin Abi Waqqas mun kawo shi a darasin da ya wuce a baya sanda za a fita yakin qadisiyya din nan sai ga Abla ibn Ummu Maktum ya fito da takobinsa da dokinsa kuma baya gani fa idanuwansa ba sa gani amma ba makaho bane eh ai ka sa akwai bambanci tsakanin makaho da mara gani duk musulmin da yake da imani ko da idanuwansa ba sa gani yana gani ba makaho bane sai dai a ce mara gani da ido amma fa inna hala ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur makanta ba makantan ido bane makantan zuciya akan gaskiya da shari'a ita ce makanta to lokacin da Abla ibn Ummu Maktum ya ji za a fita qadisiyya sai ya fito da dokinsa da makaminsa sayyidina Umar yace da shi ma'azur an ina za ka kai da Allah ya maka uzuri sai yace ina Allah ya bin uzuri yace Allah ta'ala ce laysa 'ala al-a'ma haraj wala 'ala al-marid haraj wala 'ala al-a'raj haraj yace Allah yace ba laifi akan ka dan baka je yaki ba dan baka gani sai yace ina ai ni ma ina da ayan da tace in tabi ka je ba kai din kai ne zaka nemi uzurin ma da zaka subule din ne to sai yace wata aya yace naji Allah ta'ala yace la yasawil qa'iduna min al-mu'minina ghayru uli ad-daraj wal mujahiduna fi sabilillah Allah ta'ala yace faddala Allahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina daraja wa kullan wa'ada Allahu al-husna yace Allah yace masu jihadi sun fi daraja dan haka ni ma zan shiga in samu falala sai na Umar yace bayan da muka iya da kai amma da ka zauna da mun fi so yace tafiya fa zan yi wallahi shahada Abla ibn Ummu Maktum ya ayakin qadisiyya kuma da ya ji rugugi ya rugugi ya ce jama'a ya ce ni taimakon da za ku yi min kun ga ba gani nake da ido ba kada in zo duka in dige Abla ibn Mas'ud bi ma'ana in dige wani ɗan'uwana sahabi ya ce ku tara min kibiya kar ku shiga gabana don in na ji motsi ta gaba kawai zan ƙaddara maƙi ne sannan ku aje min takobi in ji inda take haka aka yi duk suka matsa wallahi tarihi cewa sai da ya kashe mutum 72 kafin ya shahada 72 Haka wanda ko ɓeraye 20 baka kashe na kirki a wurin abin nan ba. Kare wannan ka gani guduwa kake. Wani abokinmu da na goyo shi a keke muna jami'a ce, "Kai, yau dai ustazanci fa kaman bai mana rana ba." Na ce, "Me ya faru?" Keke muka siya, wandan mu din nisfu stock mallan can zama lokacin ko na mallan guruntum ina gabe kai namu. Yace ai matsala akwai karrika ba ko ta tsin nan ne. Yanda muka yi ustazancin nan muka bude tsoka. Karan ne ta hofa Umar ya za a kare. Anya zan soke wando na. Ko kuma na zafin ustazanci nace to ka tuka keken ne hawa ta yanda za a ne nemi fulu in sa mai a bayan siddin keke ya ƙara tsawo. Nace to haka ko muka yi kuma wallahi muna kama hanya karrika suka fara mana haushi. Ya dinga innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Haka Allah ya taimake mu ba karan da ya cije mu muka wuce. Saboda mu lokacin mun tare ne mun kama daki kusa da tsoraye ta cikin makaranta ba dan komai ba saboda malamin mu Sheikh Jafar Mahmud Adam. A bayan shi muke sallah kuma a wurin shi muke karatu. Shine muka bari. Shi yazo ya same ni abokin nawa ya ce mun sai ci yayawa a cikin makaranta za mu kwaci imanin mu. Shi yana ganin kan mu kama hostel mu tafi mu kama nemi biki. Mu kama biki saboda kar mu ga tsaraici da yawa. Nace to ai ban san da ra'ayin mu samu ba yace zai nemi. Bashir sunan shi dan katsina ne. Yana zuwa ya samu wani mai gida yace mishi gashi gashi da Allah muna so za mu kama biki. Yace saboda me yace saboda gashi gashi tsaraici yake kaza. Ko sai abinda mutum ya mana sai yace ba zai ba mu bikin da kuɗi ba. Sharaɗi shine mu rinka mu ƴaƴan shi karatun Qur'ani sai mu zauna a biki din. In kuma mu yadda ba zai ba mu ba. Muka ce ta kun gidan sauki ba ƙara kam zanzan. Ah wallahi za su shata. Muka amsa yazo malam har abinci yake aiko mana daga gidansa. Har abinci yake aiko mana. Wannan malam Bashir din hatsari yayi rasu. Wallahi hatsari yayi rasu kuma yana jin karatun Al-Qur'ani yayi rasu. Dan ka tsina ne amin ya rabbal alamin. To shine Allah amin ya Allah. To shine Allah wa mal annabi suke cewa ba ku tsammanin da Allah ta'ala ce da aka wajabta musu yaki sai suka noke sun kifita sai yan kadan daga cikin su wanda alƙawarin da suka dauka wanda suka cika ma Allah alƙawarin da suka dauka na cewa za su yaki din to daga nan ne sai Allah ta'ala yake bayyana cewa lalle ya san azzalimi daga cikin su sune wadanda Allah yace ayi suka ki ka san adalci shine aje komai a wurin shi zalunci kuma shine juya jinkirta jirkita abu daga yanda yake to shine Allah ta'ala ci gaba da bada labari aya ta gaba yake cewa qala lakum nabiyyun na'am
wa qala lahum nabiyyun inna Allah qad ba'atha lakum talut malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan min al ولم يؤت ساعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم
الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون النبي سيجد سولا لحقيقة الله يعني طالوتا ya zama sarki gare ku kun ga dai su suka zo suka nema shi yasa asalin abin da ake so a addini shine kada ka nemi Allah ya dora maka wani abin da ba shi ya ga daman dora maka shi ba wannan tace shari'a ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce kuma tafarki madaidaiciya sawa'un a ibada ne na yau da gobe ko kuwa a wurin yaki ne ko ku a wani abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikum ma tutiqun idan kun tashi yin wani abu na bauta ku yi abin da za ku iya Allah ba zai gajiya da baku lada ba matukar ba kun daina yin bautan bane kuma aikace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hanisa abai a aikace cewon kar su dora mu kansu abinda ba Allah ne dora musu shi ba karan fari kun ga can su suka je suka ce mu annabin su ya sa musu fari jagora fi yaki ba Allah ne sai su je su yi ba sai Allah ya jarabe su to haka Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana a watan Ramadan dare na 23 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito masallaci ya salla a cikin dare sai wani daga cikin sahabbai ya ganshi sai ya jona salla tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada sahu da shi ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salla ai ana yin asubahi kawai sai kara da gari da labari to jiya fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salla mun dana ta mun more daga ko ni ne zan bada labari salla da annabi ai kaga zaka so a san kai saboda ai annabi ba kaman kowa bane, kuma alkhairi yasa ya ta gaya wa sahabbai jiya fa ta samu. Wani zai ce buhu nawa ka samu na shinkafa? Ba shinkafan duniya bane, basmatin aljannah eh, duk sadakin hurin aka samu, ka san sallan gare sadakin yan matan aljannah shine. Kara da gari da labari cewa yayi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam malam adari na 24, nana Aisha radiyallahu anha tace haba malam, ai kawai sai jama'a suka ƙara yawa daga mutum biyu a daren 23, 24 sai mutane suka cika. Dare na 25 ummuna Aisha radiyallahu anha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai yake fitowa, shine mahalli shahidin da nake so ku gane. Sai yake fitowa, malam masallaci ya cika tam da jama'a, kai wasu ma suka ce to ko da kila bacci ya dauke shi ne, a samu waɗanda suke shiga gidan basha maki, kamar irin su Abdullah ibn Mas'ud, kamar irin su Abdullah ibn Abbas, kamar irin su Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, ka shigo gidana ko ina a cikin gidana, kuma a kowane lokaci, kuma a kowane irin yanayi, kai amintacce ne, kirka shi kaji. To kuma wani sai zo ya zagi wannan, ya tunanin zai gama da duniya lafiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake so ya ji alqur'ani danye shakaf kamar yanda Allah ya saukar da shi, yake to ya saurari karatun Abdullah ibn Mas'ud. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga sahabbai guda hudu na nada su zamto shugabannin koyon qur'ani, duk wanda zai koyi qur'ani a cikin al'umma ta ya koya a hannunsu. Yace Ubay dan Ka'ab, wannan shine gangaren gwani kafu gwani kenan. Yace Abu Musa al-Ash'ari, Mu'adh ibn Jabal, yace da Abdullah dan Mas'ud, waɗannan kam suna da ijaza daga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam su koyar da alqur'ani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Abdullah ibn Mas'ud amintacce ne ko da yaushe shi. To shine sahabbai da suka zo sai suka rinka zagayawa bayan ɗakin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ɗakin iyalansa. Wasu suna cewa as-salah as-salah ya rasulullah, abu to ai sallah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin yayi ga mu mun taru. Ka san ba ka saba sababbin ustadai sai su kai ka sabar, kun ban ji magana eh, su san da suke da karfi ba san kai ka riga kai taushi ba, duk kai ka gama naka karfin da kuzarin, ba za su lallaba ka ba, za su amfani da nasu karfin ne akan rauninka. To in ba kai musu saiti ba sai su ingiza ka kawai. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin sai yake fitowa har sai da asubahi yayi, ina ga ranan da duk daure kila akai, dan sahabi ba zai koma gida ba dan ya ci tuwo ya kyala sannan ba zai yi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito musu asubahi, ana idan da asubahi miƙe yayi wa'azi yanda ya saba, yace ba abin da ya hana ni jiya in fito, dan duk ina jin da mai cewa as-sala as-sala, da mai cewa je bayan ɗakin ɗakin amarya kila nan zan kwana, da mai cewa in amarya ta tashi za ta tashe ni dan amarya ba ta laifi, duk yace wallahi ina jin ba abin da ya hana nin fito sai jin jin tausayin ku da jin kanku, shine ina tsoron in fito in gama sallar malaika Jibril ya sako, yace Allah ya ce yanzu sallar dare qiyamul layli ta zama wajibi kuma ba za ku iya ba. Ni ko nace ai su za su iya, wa billahi lazimu ne yan tawaye, to yanzu asubahin ma da ya mutun ke tashi, a zo a ce shi ke nan yanzu qiyamul layli ya zama wajibi kenan. Inda ma a TikTok ake yi ko a WhatsApp, to nan kam jama'a za su kwana lafiya lau, da masallaci za su koma cikin TikTok da kaga sahu mala, ko ba haka bane eh. Wani zai bude TikTok WhatsApp din shi so 20 so 30 so 50 a rana, amma bai iya bude kalle biyar na Qur'ani, in ma ya bude bai san ina zai bi ba, bai iya karan bai cikin assignment din da ya samu kanshi. To Annabi sallallahu alaihi wasallam bai dora ma al'umman sa abinda ba za su iya ba, kun ga a can ya faɗa da bakin sa yace ku yi abinda za ku iya, Allah bai gajiya wa sai in kun gajiya, ɗaya kenan ko. Na biyu yanzu gashi an zo sallan dare ya ki fitowa a aikace, ya nuna musu cewa su yi abinda za su iya. To haka a magance ma ya koyar da sahabbai wannan. Sahabi ne zo ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallama yana so zai rinka yin azumi kullum a rayuwarsa, shi har ya mutu azumi zai rinka yi. Lalla sallallahu alaihi wasallam ya ce a karkai haka, yace to ya zan yi, yace ka rinka yin guda uku a wata, sune ayyamul bid, ranakun da wata ke cika haskenta, kamar ranar 13 ga watan musulunci da 14 da 15 ga watan musulunci. Lalla sallallahu alaihi wasallam ya ce kai waɗannan, yace a shi yana da karfin da zai iya fiye da wannan, yace to ka rinka yin alhamis da litini, yace gaskiya sun mai kada. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to sharadi kuwa sai dai in kai yau gobe ka aje babu wani azumin da ba wannan ba a musulunci ba a yin azumi doge ba tare da an huta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mai na karshe ya ce mishi ina ji maka tsoron farayuwa ke tsayi da kai bi ma'ana wannan karfin da kake ji a jikin ka ba zai tsore ba kuluciya ne tsufa yazo zaka ga an yanka ma gilashi an ce ka rinka zuwa medical check up ko ba haka bane shine sai yace shi dai zai iya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to sai dai ka siya mu Dawud yau kai azumin annabi Dawud da gobe ka aje sai dauki wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina maka gudun kada rayuwa ke tsayi da kai aiko ilai wallahi sai tsawon rai kuma tsufa yazo ya tara jama'a bari ku ji sahabi da imani yace da su ina ma da na dauki saukin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba mu tun farkon dama me uku uku a watan nan dashi na dauka yace gashi yanzu ba zan iya ajewa ba sabai suka ce da shi ai mai azumin nafila farkin kanshi ne haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan ka ajiye baka saba mu Allah ba sai ya ce haka ne amma abu ɗaya ne yasa ba zan ajiye ba suka ce menene shi yace idanuwan nan da kunyaran alkiyama su haɗu da annabin Allah yace ya ce in bari kuma na daina daga baya yace ko mutuwa zan yi sai dai mu haɗu da shi a haka to kai da sunna nawa ka taki iyayenmu fa na da na baya kawai abu na da kyau bai da kyau shikenan ya ishe ko ahalari ba su iya karantawa ba wallahi san awwalu ma yajibu alal mukallam kawai bai da kyau cin abinci da hannun hagu in suka ga yaro na ce su bige hannun ce ci da dama ba su san ayan kul bi yaminik wa kul hadithin kul bi yaminik wa kul mimma yalik ya gulam famillah ko ka ambaci Allah ka ce bismillah ka ci da hannun dama ka ci gaban ka wannan hadithin da yawan iyayenmu ba su ma sai yana existing a duniya ba amma da yake imanin su imani ne duk da shi suka yi aiki to mu kuma yanda sai ka zo kai magana sai ce ikhtalafal ulama da sala ai wai malamai sun sabani kai ne sabanin kanka ta kadari saboda haka gaskiya gaskiya ce sunna kuma sunna ce shine Allah subhanahu wataala yake cewa kuma annabi sai ya ce da su lallai hakika Allah ya nada muku da Talutu ya zama sarki sarki gare ku sai suka ce da wannan annabi nasu ta yaya zai samu sarauta akan mu alhalin mun fi shi cancantan sarauta kuma ba a bashi yalwar dukiya ba ta san dukiya fitina ce sai ya ce da su lalle Allah ya zabe shi akan kuma ya kare shi da yalwan ilimi da ta girman jiki kaga waɗannan ƙarfi guda biyu yalwan ilimi da girman jiki yace kuma Allah yana bayar da mulkin sa ga asalin wato wanda ya ga dama Allah mai yalwa ne kuma Allah subhanahu wata'ala masani ne bimana abin da wannan Allah aya ke nufi shine sai Allah ta'ala ya ci gaba da bayanin yanda labarin waɗannan mutane ya kasance annabin sai ya sanar da su cewa Allah ya karɓi bukatansu ba dai sun ce ya naɗa musu wanda za su yaƙi ƙarƙashin tutansa ba to Allah ya karɓi bukatan ya naɗa musu Talutu ya zama sarki a gare su wanda asalin wato zai zama jagoransu a wannan yaƙin Talutu kuma mutum ne daga cikin talakawan Banu Isra'il kafin ku mutum zai sha gori ko saboda su mutane ne kumban tsutsa shine mai faɗa a ji a cikinsu ra'aytu an-nasa qad dhahabu ila man 'indahu dhahabun su mutane mutun na da kuɗi sai su je su tare ni wanda bai da kuɗi kuwa ko mai gare shi ba lalle kaga mutane tare da shi ba wani zai ce haka Najeriya ta lalace ba Najeriya bane har kasashen Larabawa da inda kake ganin suna da wadatar dukiya haka suke idan mutum yana da wani matsayi da wata wadata sai kaga yana da wani faɗa a ji a cikin mutane fiye da waɗanda ba shi ba akwai Sheikh Abdulrahman Al-Arifi har yanzu yana nan a raye malami ne wanda ya yi lecturing ya koyar a Madina Jami'atul Islamiyya Jami'ar Musulunci ta Madina na ji shi da kunni na yana faɗa yana cewa lokacin da yake lecturing a asalin wato Jami'atul Islamiyya ta Madina ɗaya daga cikin ɗalibansa sai ya samu da lalura kaman ta taɓin hankali haka abun tun yana ɗan kaɗan sai abun ya ɗan rinka faruwa ya da rinka yi ƙaruwa shine sai sanat din yake su ba irin mu bane inda ne sai a ce ya zama drop out a kori mutum ba tare ma da an binciken da ya faru ba suka bincika aka ce lalura gare shi sai suka ce to ai difarin masa wannan sanista din a ɗauke kar a kore shi a ɗauke mishi ya je ya nemi magani duk wanda ya dawo zai ɗora daga inda ya tsaya ba wannan ba ma suka ce a samu wanda zai samu masa da spiritual guide malami daga jami'a wanda zai rinka kula da ɗalibin yana ganin yanayinsa yana muraƙabarsa har sai ya tantance dawo a dawo da shi shine sai aka yi assignment shi da Abdulrahman Al-Arifi aka ce shi zai kula da wannan ɗalibi duk da baya jami'a amma bai rinka tuntuban wani hali yake ci yace mahaifin yaron sai waye gari ya tarka wa minista ne yana rike da wani babban matsayi a Saudiya yace wani lokaci in naje zan gana da yaron dan in fahimci damuwarsa da yanda zan masa gajin an counseling yace zan ga mutane sun zo wurin mahaifin wani falo yake da shi babba da kujeru masu yawa shi kuma yana cikin ciki nan wannan babban falon wurin zaman mutane ne yace na zo sai in ga mutum 54 zuwa 60 suna jiran mahaifinsa yace da na kirga kujerun haka naga kusan mutum 54 ko 60 suke zama a fala ko wani lokaci na shigo duk ba wurin zama yace haka zan wuce in je in samu dalibin in na gama abin da zan yi in tafiya ta yace ba a jima ba sai aka yi ma wannan sai ya retire ko aka canza shi a wurin aiki shi mahaifin yaron yace wallahi wata ran da nazo mahaifin na gani da jarida a falon yana zaune shi kadai yana karanta jarida duk abin da ya kawo mutanen ya tafi yanzu sun tafi shi yasa in zaka bi Allah kawai ka bi Allah in zaka zama bawan Allah kawai ka zama bawan Allah mutane kam ba za su tsaya maka ne gwargwadon abin da suke amfana da kai da yawan wanda za su tsaya a lokacin da baka da shi ɗan kaɗan ne waɗanda suka so ka domin Allah Allah ka haɗa mu da irin waɗannan mutanen a ko'ina a inda za mu rayu a duniya to shi ne yake faɗa musu da cewa shi Taluta talaka ne daga cikin Banu Isra'ila ba shi da dangantaka da gidan sarautansu don haka sai suka nuna rashin gamsuwansu da wannan zaɓi da aka yi na wato shi Taluta kenan sai suka ce ta yaya annaya kuni lahul mulku alaina kenan ta yaya zai samu zai zama sarkinsu alhalin bai fi su da komai ba hasali ma su suka fi shi cancantan sarauta sannan gashi ba mai dukiya ba ballantana a sallama masa saboda yawan dukiyarsa ka san mutum yana da dukiya yayi magana sai suka ce yayi wani fa musamman a Najeriya yanzu wani sai ya cuci mutane in ka kai karan shi da kuɗin da ya cutan zai je ya sallama wanda za su yi ma su wanda za su kwato ma haƙƙin shi zai ba su wannan kuɗin su ƙara ɗaure ka ko ba yin haka ana yi wallahi kuɗin da aka ci ma mutum su za a amfani da su a yaƙe shi jami'in tsaro za ka ji ƙarar zai gaya maka ka sa a cikin mu ma fa sai a hankali mu ma ɗin mun lalace jami'in tsaro zai faɗa maka wannan to shi da aka yi shi don ya tsare ka ya ce babu kariya to ya laka yi Najeriya komai ya fita daga lissafi sai dai abinda Allah ya tausaya mana kawai ana zaune aka ji bila gaba ɗaya fadar shugaban ƙasa ta sauka daga ta yanzu kan wutar lantarki ta koma kan sola ɗinta 100%. To me kuma ya saura kenan yanzu su gaba ɗaya ba ruwansa da wutar lantarki sun koma kan yanzu inverter ne gaba ɗaya ake yanzu ka shiga barikin soja na NDA nan da aka gani wutan da aka jawo yanzu duk kusan wannan ma menene phase 1 ne aka yi wanda duk kusan da offices da wale ne yanzu duk ba ruwansa da nefa yanzu aka zo phase 2 din za ka yi shi har sauran gidaje shikenan yanzu ka ga mu yanzu ba bandit ba kowa ya je tsinka wutan mu shikenan to me zai dan me za a je a wahala a kanka tunda kai abin da ake neman sun riga sun samu akwai abokinmu Abu Mu'taz ma Muhammad al-Amin yana nan a Madina shine ta baku labari da lafiya wanda aka za dauke shi da jirgi aka kai shi asibiti yake fara a jarida suka karanta a Saudiya a Madina shinkafa ne aka fara shigo da irin ta Saudiya babba ce kusan tana da daraja fiye da sauran shinkafan da ake da shi sarkin suran da aka fara kawo abincin da zai ci sai yake cewa wannan ne sabuwar shinkafar da aka samu yace ga tayi saurin zuwa yanzu wannan shinkafa har ta kara da Saudiya ko ina ana samun ta aka ce an fara kawo ta Emirates ne saboda shi kaza daga baya za ta wadata yace daga yau a dakatar da ita sai talaka ya ci ta sannan a dawo da ita ta je ta ifa talaka ya ci sannan ta shigo fadar shugaban kasa to mu yanzu zan ce dan Allah ku ci hadda talatolo amma ku taimaka mata talaka ko kuwa inda kaga wannan mutumin da yazo yake ce ma yara su bi a hankali kudin Najeriya ba zai kare ba sun diba har yanzu da sauran shi wannan yaushe zai tuna da kai mutum ya saci abin da bai san randa ma zai kare ba kuma kai ka je ka saci abin da ka san wallahi sai ka mutu ba su kare ba za ka yi da hisabi kuma ƴaƴanka suka ci haram ya za su yi sai albarka za su yi albarka yaro ne malam za ka gani America zai je karatu a dawo a yi ya ce a shi aiki ma ba kowanne ba ga inda shi yake so mahaifiya ce ta kai ta ce karfinta ya kare tana so yayi aure saboda sauran ƴan uwan shi mata ne kuma sun yi aure ita kadai ne a gida gidan da ka san dajin Allah saboda bala'in girma mallam sai ƴan aiki kawai da haushin karnuka yaron nan fa yake karshe aka zuga shi ma ya fara shaye shaye shagiya run about na tsakiyar titi yazo tsallaka wallahi ya fada mota ta buge shi ya mutu tace duk investment din da muka yi akan shi ya tafi zero nace da kun daura shi addini da yafi muku eh idan matan insanin ka ta'amaluhu illa min sala ai dan adam din ya mutu komai nashi ya kare man da abu uku na farko shine menene sadakatun jariya ka bar sadaka mai gudana aw ilmun yuntafa'u bihi ko ka bar ilimin da mutane za su rinka amfana da shi aw waladin salihin yad'u lahu ko mutum ya bar da nagari da zai rinka yi masa addu'a to wannan duk ba shi ko daya ba bai ko daya ba mutum ya tara dukiyar da ko ta halal ce indai Allah yana son ta kam ai ka ciyar da ita amma mutum ya tara dukiyar da shi bai taimaki al'umma ba bai taimaki jama'a ba ba a ce sai ka ma fito ka raba ma mutane dukiya gaba daya ka ba su kyauta ba kai abin da za su amfana mana yanzu gidan ciyo wata kadai in kai mutum nawa ne za su amfana a cikin su gidan ciyo wata kawai ko mun kankantar sa in ce mafi karanci akwai operator na mashin ko kuma ba zai zama mutum daya ba ina ga karanci kila a ce mutum uku ko hudu kai a ce shida ma su rinka shifting morning da evening mutum shida dole ka ajiye security ka ajiye driver mai kwasan bola ma sai ya ci abinci haka ne ko ba haka ba to yanzu dan Allah ko gidan ciwo ta kawai kai da wannan kudin da ka taskace bai fi ma alkhairi ba har ma ya ci riba shine magana shine magana ai malam albishirinka manalla sallallahu alaihi wasallam dukiya aka kawo masa kudi masu yawa sahabbai na wurin sai ya tambayi wani sahabi na manta sunan shi da malam guruntun muke tattauna wannan hadisin a Makka wata rana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan sahabi ya ce zo yana zuwa sai ya dauki kudin gaba daya ba shi ce tafi da wannan kudin to bai dade da musulunta ba shine sai yake kwalla yake ce manalla sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah ba fa na musulunta saboda duniya bane ba sai an ban duniya ba yace dan Allah na musulunta manalla sallallahu alaihi wasallam mun sani Allah shi ya san me ke zukatan dan adam amma mu dalilin da yasa muka baka kuɗin yace annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi yanzu in na dauki kuɗin nan din na raba muku zuwa gobe jibi duk kowa zai karar da su su kare yace amma kai dalili biyu yasa na baka kuɗin a hannunka da ce ka tafi da su zama naka yace na farko kai mutum ne dan kasuwa da ka iya juya kuɗi na biyu kuma tun kanka musulunta kana ma mutane kyauta duk garin nan an san ka da kyauta baka da ruwa saboda haka in kuɗin na hannunka sai alkhairin ya je wurin su sannan dan Allah mutane nawa ne suke da billions of naira wallahi wani bai san abin da ya mallaka ba ka zo tsakiyar ungwannin jama'a kai gidan biredi kai ciwo wata kai gidan kaji ba mu mace sai ka ce nasu ka ba su ba naka ka inganta ka dauke su aiki catchment area ne ai ka ba su amfana ka gani wanda ya iya da kanshi ka ba shi jari ya bude na kanshi ka tura shi can ba shi kenan ba to wallahi da yawan masu kudin mu ba sa yi kuma muna da mawadata fiye da yanda kake tsammani mallam waɗanda suke da shi na'am haka zaka gani to saboda haka Allah ta'ala ya datar da mu shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ke cewa shi jaluta ko bai da dukiya sai wannan annabin nasu ya mayar musu da jawabi da cewa wannan bawan Allah ne ya zabe shi ya bashi wannan sarauta ya kuma bashi ilimi mai yawa gashi kuma da tsawo da karfi da Allah ya hore masa kaga abin da ake so a wurin shugaba kamar yadda muka sha fada duk shugaban da zai zama shugaba cikin al'umma dole ne ya sa ma ranshi cewa zai iya taka duk wani mai karfi da ke jin yaƙi ba tare da duba da sanayya ko kusanci ko makamantansa ba sannan kuma dole ne ya sa ma ransa cewa yana da ilimi na sanin wanda ya kamata ya taimake su zai taimake su abinda sayyidina Abubakar ya faɗa ma sahabbai kenan suka ji daɗi ya ce da ya tashi gabatar da kanshi a gare su ya ce ku sani mai ƙarfin cikinku mai rauni ne a wurina don haka duk wanda ya zalunci zan rinjaye shi har sai na ci galaba a kanshi na ƙwato mai haƙƙinsa ya ce mai raunin cikinku kuma shine mai ƙarfi a wurina bi ma'ana ba wanda zai zalunci wani kuma ni in kyale shi wannan kusan shine abin da sayyidina Umar lokacin da za a yi masa mubaya'a ya ki karɓa aka yi da sayyidina Umar ya ce a shi ba zai jagoranci al'umma ba har sai da ina ga Huzaifatu bin al-Yaman ya zara takobi ya ce ya Umar kar ka ga fa kana da kwarjini da karfi muna girmama ta wallahi inda yau zaka saba mu abinda muka san Annabi sallallahu alaihi wasallam haka yace ayi zamu yake ka da wannan takobi har sai ka dawo kan daidai sayyidina Umar lokaci yana gefan minbar yake yadda ya hausa ma ya kalli Huzaifa yace kun yi wannan alƙawarin yace wallahi mun maka alƙawari ai soyuwar mu ga sunna ta fi soyuwar mu ga Umar tsoran mu ga Allah ya fi tsoran mu ga dan adam sayyidina Umar sai ji karfin gwiwa kawai ya hausa ma yace in dai da irin ku to zan shugabanci bi ma'ana shi ba azzalimin da za a yi ta tsoran shi bane har ya zo ya rinka zaluntar mutane a kasa yin magana mu kuma yanzu shugabannin mu ba sa son ji sai abin da ransa yake so shi yasa ko jin ma kunnuwansu ba a yadda ya ji sai abin da aka so su ji kuma in suka ji abin da ransu zai so to kai ka shiga uku kai ka shiga uku idan a wani ofishi kake a Abuja sai a mai da kai karkara inda ba ko wutar lantarki da kanka malam zaka rubuta resignation letter ka gudu ka bar ladanka albashin naka bai wuce 400 ba in ka duba lissafin kuɗin mai da wurin da zaka zauna sai kaga kawai a wata kana kashe 370 to 30,000 ne zai rike ma iyali a wata dole ka ajiye aikin ka koma kiwo ko noma ko makamantansu ko gara ma ka zauna gida kar ka mutu da bakin ciki wannan ba daidai bane duk wanda yake shugaba ne Allah ya sa shugaba ne shi sai ji tsoron Allah sannan kuma in shugaba yayi abin da Allah ke so wajibi ne mabiya su kuma su yi masa da'a Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na hore ku da ku da'a ga shugabanninku har sai kun ga kafirci mabayyan har sai kun ga kafirci a sarari a tare da su wanda za su kai ku zuwa gare shi to kar ku yi musu da'a a wannan lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innama ta'atul ma'atil ma'ruf ana ma mutum biyayya ne a cikin abin da Allah ya sani kuma ya yarda da shi a yi masa biyayya saboda haka wannan aya sai ta zanto ta yi balancing tsakanin mu'amalar da ke tsakanin shugabanni sannan da suka faɗi wannan sai Allah ta'ala kuma ya nuna musu cewa kuma ai mulki duka na Allah ne shi kadai yana ba da shi ga wanda ya ga dama daga kowane irin rukuni na al'umma ya fito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kansa ne ya faru yahudawa ai sun fatan a ce daga cikin su yake sun kuma ki karban shi alhalin sun san shi gaskiya ne ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu sun san shi kamar da suka san ƴaƴan da suka haifa kuma duk lokacin da Allah ya bayyana falalan shi akan wani kai ka kiyarda ko Allah ya bashi jagoranci kai ka kiyarda da shi to abinda zai biyo baya karshe munafurci ne da fitina zai ta biyo baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su Abdullah ibn Ubay ibn Salul shugabannin munafikan duk duniya abinda ya faru da su kenan sun so a ce su ne shugabanni sun so a ce su ne za su zamto leaders din sai Allah ta'ala ya zabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan sai suka zabi su ta cutar da addinin fi ta cutar da addinin fi ta kiyaya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan sai dai kai su matakin da suka wulakanta a doran kasa Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yana da sunan dan nashi ma Abdullahi shi sunan shi Abdullahi bin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shi kuma sahabi ne gangariya lafiyayye sahabi ne mai san Allah da manzansa tare da mahaifinsa munafiki ne lamba daya wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam zai sha ruwa sai shi Abdullahi dan yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah kar ka sanya ruwan nan ka rage mu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa me za ka yi da ruwan idan na rage maka yace na ga yanda mahaifina ke kinka ina so in kai shi in kai mishi in roke shi ya sha kila sanadiyya in ya sha Allah zai sa zuciyarsa ta sanyi ya zo ya bi sunnan kai bi shari'arka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai ce masa ba zai yi amfani ba sai ya bashi bashin da yake yake nufi yana nufin in dai zai sha to zai tasiri dan in ba zai tasiri ba zai ce yana ganin ba zai tasiri ba kawai ya bashi to amma sai ya bashi yana murna yana farin ciki ya tafi wurin Abdullahi ibn Salul ya je ya ce da shi ya mahaifina ga ruwa na kawo maka ka sha sai ga to ruwa duk ruwan da ke gidan wannan motsan ba na gidan ba zai kawo mai wani ruwa daban sai ce wannan ruwa fa na menene sahabi kuma ba zai karya ba yace ragowar ruwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace me yasa ka kawo mu yace na ga yanda kake kin Annabi sallallahu alaihi wasallam ni kuma ina so ka bi shi saboda Allah ya mana rahama baki daya mu sai jifa da ruwan sai yace da shi inda fitsarin mahaifiyarka ka kawo ka ce insha da yafi mu wannan ruwan haka ya faɗa ya yi kuka ya yi kuka bai yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam da munafurci yake bin sa a rigan musulmi har ya mutu da ya mutu dan dai bai haƙura ba san ɗa da uba ai so ne na gari yajiru ki annan sulafin yake dan Allah manzo Allah sulafin sallam ka bani mayafinka da ka taba sa a jikinka ya taba jikinka ai mahaifina da kafani da shi saboda yana fatan kar azaba ta shafi mahaifin manzo Allah sulafin sallam ya ciro mayafin ya bashi amma ya bashi wannan mayafin ba dan mayafin zai amfani ba sai dan dan ya roka manzo Allah sulafin sallam kuma baya so ya bakanta madan dan wala tajiru waziratun wuzra ukhra laifin ubansa ba zai shafe shi shi yasa ko aiki kuke na addini ga dan wane yana tare da ku shi kuma wannan matsala ne a wurin ku ya dame ku da matsala to kada asalin wato ku ta turgude wannan dan ba tare da la'akari ku ta turgude uban ba tare da kuna la'akari da dan ba ba irin wannan in dai a gidan shi akwai dan shi ko matan shi ko kaza da ke tare da ku ku yi hakuri watan wata rana shi ma zai iya juyowa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi mayafi da aka yi likafanin kuma yazo ya ƙara samun annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina roƙonka kai ma mahaifina sallah kaga ko a karan fari kam ai ko kai ne ba za ka goba da goyen baya ba sayyidina Umar yana wurin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya ga da gaske zai masa sallah sayyidina Umar yace na kasa hakuri na ba annabi sallallahu alaihi wasallam ina rike gefen rigansa ina cewa da shi ya rasulullah atusalli ala man qala kaza wa kaza yace yanzu za ka yi ma mutumin da yace kaza ya zazzage mu yace mutuncin mu kuma kai mai sallah kaza wa kaza din da yake nufi tace a cikin suratul munafiqun kamar yadda malamai suke bayani da suke cewa ya quluna la in raja'na ila al madinati la yukhrijanna al azb minha al azab sab la ibn ubay ibn salul su suke wannan magana wayan an koma madina sai masu buwaya masu karfi sun fitar da kaskantattu yana ishara zuwa ga abinda ba sai mun faɗa ba amma dai kowa ya gane me yake nufi to shine da aka taho an sayyidina Umar ke cewa shi fa ya faɗi kaza da kaza shi ma ba zai iya maimaita wa mu ke sa kuma ba maimaita ba tarbiyyar ke yanzu wanda yake kaza ke kaza wanda ka sani Allah da kanshi ya baka labari za ka yi masa sallah Allahu akbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi Allah ka saka mishi da alkhairi Allah ka ƙara tsira da aminci a gare shi Allah mun gode maka da kai ma al'ummarsa kun sa abin da ya rinka yi sai ya sa hannun sayyidina Umar ya sa hannun shi ya cire hannun sayyidina Umar a rigar shi sai ce da shi da'ni ya Umar kyale ne ya kai sayyidina Umar zabi Allah ya bani istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum Allah ce mun yayi in roka musu gafara ko kai in roka musu gafara in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allah lahum imma la ka roka musu gafara su 70 Allah ba zai karbi gafaran ba zai gafarta musu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina rantsuwa da Allah inda in na dora akan 70 ne 71 ko zuwa sama Allah zai yafe musu yace wallahi da sai na roki Allah ya yafe musu dan ni ba buri na bane wani ya je wuta to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga mu sayyidina Umar wannan shine sayyidina Umar kawai sai ya kani shi ma ya bi shi da shi aka yi sallah to ana idan da sallar sai Allah ya saukar da aya a cikin suratul tauba wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabri daga yau duk wanda ka gane munafiki ne kar ka taba ƙara tsayuwa akan shi kai masa sallah kar kuma ka je kabarin shi dan ka roka masa gafara sayyidina Umar yace nayi mamaki bayan fa ina rike riga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya mun maganar nan sai da raina ya rinka cewa wai ma me ya kai da karfin hali rigan annabi nake rikewa shine fa annabin ni mabi to amma san addinin me kai shiga haka yace shine annabin ni ne mabi amma abun mamaki sai Allah ta sai aya ta sauka tana goyen bayan abinda shine fahimtar mu to kun ga wannan shine nagarta wannan shine biyayya ga Allah kuma wallahi Allah baraku ji ku bayan Allah duk wanda ke neman nutsuwa a duniya da rayuwa sai ya ba Allah zai samu wannan amma duk wanda zai saba ma Allah ya tunanin wai zai samu kwanciyar hankali a duniya wallahi ya yaudare kanshi ba zai yi ba zai samu ba Allah ta'ala muke roko ya fahimtar da mu gaskiya ba mu ikon aiki da ita lokaci ya kawo jiki wannan tambaya ya hakuri ce gobe insha Allah mun na hangi baki sun shigo gombawa da yan Kaduna gaba daya ga su malam Abba da yan uwa duka dai kusan rai 5 suna tare da mu muna muku fata alkhairi muna muku kuma maraba da zuwa Mus'abdin Umar duk da ku ba baki bane a wannan masallaci din zumuncin da muke da ku Allah ya karfafa shi ya taimake shi malam abba suna da kokari kwarai lokacin da ne tafsiri a Gombe duk inda nake tare miki kuma muka je Gombe duk tsadan man fetur shi yake cika motar mu tam da man fetur ko YYG ne ya kai mu bypass ya shake mana mota da mai tam ya ce to mu kama hanya har kyautan wasu tantabaru yake bani kaman daga aljanna suke yadda sun kare fa sai ka karo wasu mun cinye wasu an sace wasu sai Allah ya muku albarka matasa ne da ake da'awa tare kuma ɗan kasuwa ne shine abun ban sha'awan kwarai da gaske muna roƙo Allah ya makasuwanku albarka ya mada'awanku albarka ya taimake mu baki daya dangane da asusun mu na ginin masallaci ajiya a ko tabayar Allah ne suna Aisha daga kasar Saudiya yar Najeriya ce amman tana zaune a kasar Saudiya tana jin mu ta social media ta turo min da receipt din kudin da ta tura ita ma naira 50,000 na hannu daya na aikin masallaci da ake saboda haka wannan shine abin da muka samu duriya akan asusun da muke da shi kamar yadda kuka sani ina takarda Allah bakar to kaga yan kamar yadda kuka sani mun ware muna neman mutum 1,000 da zasu ba mu naira 50,000 yanzu ina ga muna kan mutum na 9 ko na 10 kenan muke da shi a zuwa yanzu takardan ba ta kusa in ya kawo insha Allah sai za mu sanar gobe so da haka muna kira ga duk wanda yake da hali ya shiga wannan adashi namu na gata adashin zubi duniya amma fa sai a kiyama za ka fasa muna fatan duk wanda ke da hali ya shiga ya damto cewa okay kun yi update mu akwai update mu ko na yau okay to sai ka shigar mun ga mu ga Allah eh Aisha sunanta daga Saudiya so muna kira ga duk wanda Allah ya bashi dama ya shiga wannan adashi a 50,000 ne karanci zaka ya shiga fiye da hannu daya mun samu wanda ya shiga hannu shida kenan ko wanda ya bamu 300,000 eh so saboda haka nan duk wanda ke da hali muna kira da Allah a bamu gudunmuwa ko kuma kayan aiki dutse bulo siminti duk wani abu da za a iya amfana da shi a gini to muna maraba da shi insha Allah ta'ala zamu faɗi account number kaman yanda muka saba shine 00188544493 Jaiz Bank suna account din Mus'ab bin Umar Islamic Center zamu maimaita 00188544493 Jaiz Bank sannan kuma suna account Mus'ab bin Umar Allah ta'ala ya taimake mu kuma ya datar da mu dan tsarkin sunayensa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده يا ربنا تفرقا معصوما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين رب اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده يا ربنا تفرقا معصوما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب